والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. يوزام شقب سابا بابي مالنا سوى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. wannan babin kamar ciko ne game da babin da ya gabata, don babin da ya gabata yana magana akan falalar tauhidi da irin yadda tauhidi ke kankare zunubi. To idan an kankare zunubi, to kuma sai ai me? Sai shiga aljanna ba? Babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab. Wannan babi abin da yake nunawa shine man haqqaqa tauhida, dukkan wanda ya tace tauhidi aka sami tsantsar tauhidi tare da shi, dakhala aljannata bighairi hisab, zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Ma'ana ba tare da an yi masa kididdigar ayyuka ba, ba tare da azaba ba, kai tsaye ra'asan da an tashi farfajiyar kiyama sai a ce masa wuce aljanna. Allah sa mu cikin su. To menene tahqiqu tauhid, haqqaqa tauhid ko tace tauhid? Shine suka ce tahzibuhu wa tasfiyatuhu min ash-shirki wa min al-bid'i al-qawliyati wal-amaliyya wa min al-ma'asi. Tahzibuhu wa tasfiyatuhu min ash-shirki, mutum ya tace tauhidi ya zanto bai gurbata shi ba da dattin shirka kowane iri, ba shirka tare da shi, bai yadda da danduba ba, bai yadda da boka ba, bai yadda da wanda yake cewa ya san abin da zai gobe ba. Duk wani abin da yake haƙƙin Allah ne ya tabbatar ma Allah shi kadai, baya itikadin banda Allah, wani na itarayya da Allah cikin abin. Kaga ya tace tauhidi daga dukkan wata ƙura ta shirka. Wa min al-bid'i al-qawliyya wal-amaliyya, kuma ya tace tauhidi daga dukkan wani dangi na bid'a, ta faɗa a baka ko ta aiki. To wannan kuma ba zai yiwu ba sai da karatu yau da gobe, saboda bayan da za a yi a dare ɗaya mutum ya san dukkan bid'o'i da suka yaɗu a garinsa, waɗanda suke na magana ko waɗanda suka shafi bid'o'i na aiki. Wannan sai kana zuwa karatu sai ka ji an ce abu kaza bid'a ne, bayan ka saba kana faɗa ko ka saba kana aikatawa, to sai ka yi ƙoƙarin ka rabu da shi. Gobe a sake faɗin wani kaji, sai ka yi ƙoƙarin ka rabu da shi. Kullum gwargwadon yadda kake nesantar bid'a, gwargwadon yadda tauhidin kake ƙara haske, kana ƙara tace shi, kana ƙara wanke shi, har ya zanto kana cikin waɗanda suke yi haƙiƙon tauhida. Allazina yadkhuluna aljannata. To a takaice dai wannan shine babin. Wa qaulillahi ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون. آية فرقوا فإن الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وأن أنتنا تشين آية سورة النحل. إن إبراهيم للي النبي إبراهيم عليه السلام كان أمة يا كسن تيجابورا shugaba abin koyi shine umma a cikin wannan ayar. Qanitan lillahi, mai yawan da'a ga Allah, mai yawan ibada ga Allah. Hanifan, wanda ya fuskanci Allah kadai, ya kawar da kai daga dukkan wani abin da ba Allah ba. Walam yaku minal mushrikin, bai kasance cikin masu yin shirka ba. Sufofi nawa ya samu? إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سفا هديك تشيني سفر دكا وان دي تبتد توحيدي دو وان دي كسيش قال جنة بغير حساب تو وان سنة سفا كم. إن إبراهيم كان أمة مأكي نفيد أمة سكتين شوغباء جن كوي. Baka zama abin koyi sai ka tara dukkan siffofi ababen yabo, ka nesanci dukkan siffofi ababen ƙi. Gwargwadon hali dukkan dangin al-ma'ruf ka siffanta da shi, dukkan dangin al-munkar ka nesance shi. A cikin al-ma'ruf abin da zai shiga ajin farko shine me? tauhid, sannan yalihi a sha'irar ta'budiyya al-akhlaq al-mu'amalat, duk suna cikin al-ma'ruf. A cikin al-munkar abinda zai shiga ajin farko shine me? Ash-shirk, sannan al-bid'u, sannan al-ma'asi. To mutumin da za a ce ya zama abin koyi shine wanda yake kokarin sufantuwa da dukkan dangi na ma'ruf wajen maganganunsa da ayyukansa, yake kokarin nesantar dukkan dangi na al-munkar wajen maganganunsa da me? Da ayyukansa. To wannan sai ya zamanto umma ko da shi kadai ne a bankasa. To shi yasa umma din aka ruwaito magana daga Abdullahi dan Abbas, ruwayan Ibn Abi Hatim, yace a lokacin Annabi Ibrahim banda shi ba kowa musulmi a bankasa. Har sai lokacin da yayi hijira suka hadu da Annabi Lutu alaihi salam, sannan Ubangiji ya bashi ya su Ishaq da wane ne, sannan ne aka fara samu wadansu. Amma lokacin da suka gwagwarmaya da mutanen garinsa, irin gwagwarmayar da ta sa har a kamo shi a zuwa kona shi, shi kadai ne an ce an kamo su tare da wani? To tunda shi kadai ne yake dauke da sakon da al'umma kadai aka aikowa, amma ba ta yadda ba da shi, shi ya yadda da sakon shi kadai, to ya zama al'umman, ya wakilci kansa da al'umma gaba daya, dan haka ya zama mai al'umma. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace al-qunut shine dawamus sa'a, dimantar da'a. To babu yadda za a ce ka dimanci da'a, awa 22 gaba ɗayansu da'a ne, zai yi haka? Farko dai kai ba masumi bane ba, ni ma ba masumi bane ba, zan iya yin kuskure, kai ma za ka iya yin kuskure. To me suke nufi da dimantar da'a? Abinda suke nufi kashi 80 ko 90 naka cikin 100 ya zanto ayyukan da'a ne. Amma Annabi Ibrahim shi zai iya zama gaba ɗaya, tunda shi masumi ne, annabi ne. Amma wanda ba annabi ba kuwa ba zai iya zantowa ya dimanci da'a ba. To sai dai abinda ake nufi shine, tunda ba za ka dimanci da'a ba, ya zanto alherin ka yayyawa. Tunda ba a tsarkake ka ba daga aikata zunubi, to ka zanto cikin waɗanda in sun aikata zunubi ba sa dawwama a kai. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, me yake faruwa? Zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu. Menene sakamakon su? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Baka iya zuwantowa ma'asumi kai ga magarin mutum da ba annabi ba, ka iya yin zunubi amma karka dawwama akai. Idan kai laifi dan da nan sai ka tuna, sai kai maza kai istighfari, sai Allah ya kankare maka. Ana nan a matsayinka na gajiyayye ajizi dan adam, wata rana sai ka sake yi, baka dimanta akai, sai kai gaggawan istighfari da tuba, sai Ubangiji ya yafe maka. Innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani, me yake faruwa? Tazakkaru fa idza hum mubsirun. To kaga zama mai dawamu ta'a kenan, sai zanto ko dai kana cikin da'a ko kana cikin laifin da kai kuma zaka yi nadama kai istighfari, ya zama mai shima da'a kenan. To dawamu da'a din kenan, qanitan lillahi, madimancin da'a, musamman yawan qiyamul layli, yawan azumin nafila, yawan salati ga annabi, yawan istighfari, yawan karatun qur'ani, haka ake so mutum ya zama. A duk lokacin da kai shiru, ya zanto kana tantancewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala gurgudan halinka, domin shine al-qunut din ke nufi. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbi. To shine qanitan lillahi, hanifan. Ibn al-Qayyim yace al-muqbilu ala Allah al-mu'ridu an kulli ma siwahu, shine ma'anan al-hanif. Al-muqbilu ala Allah, mutumin da ya fuskanci Allah. Al-mu'ridu an kulli man siwa, wanda ya kawar da kai daga dukkan abin da ba Allah ba, ma'ana dukkan wani abin da yake dangin bukata ne, irin wanda dan adam baya iya ka fuskanci Allah. Dukkan abin da yake haƙƙi ne na Allah, ibada kenan, kowace iri ce ka nufaci Allah da ita, ba ka nufantar wani da ibadarka. To idan kai wannan, ka zama hanif. Kuma haka ake son mutane din su zama hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Ai jam'i ne na hanif, hunafa. Haka ake son kowa ya zama hanif. Kai ka zama hanif, ni ma in zama hanif, kowa ya zama hanif. Wa lam yakun minal mushrikin, bai kasance tare da masu shirka ba. menene ma'anar bai kasance tare da masu shirka ba, baya yi bai kuma goyi baya ba, ko da ba ka yin shirka sai ya zanto ko baka goyi bayan ayi ba. Wannan rashin goyon bayan ayi zai zanto mataki daban-daban. Kila kana da ƙarfin da zaka hana da ƙarfinka, to sai ka hana. Kila baka da ƙarfin da zaka hana da hannu, sai dai ka hana da baki, to sai ka kokarin hanawa da baka. Kila duk baka da hanyar wannan, sai dai ka ƙi abin azuci, to ka ƙi abin azuci. Kana da damar da zaka tashi daga inda ake yin shirka ka koma inda ake tauhidi tsantsa, komin jin daɗin da kake na rayuwa sai ka bar wurin shirka ka koma wajen tauhidi. To idan mutum ya haka ya zanto lam yakum minal mushrikeena. Amma idan mutum baya yin shirka a karan kansa, amma yana ganin kawai ya kyale mutane kowa ya naci, har yanzu yana tare da masu shirka kenan. Tauhidi baya yiwuwa sai ka ki shirka, ba wai kawai baka aikata ba fa, ka tsane abin, sai ka ki abin, sai ka yi fito na fito da mai yin abin. Abin da ake nufi fito na fito, an wa'azantar da shi, an karantar da shi, an yi masa komai dai ya ki ji, ba abin da zai sa ya bari, sai mataki na kauracewa, ya zama wajibi ka kaurace masa kowaye. Dan shugaban masu tauhidin na farko Annabi Ibrahim abin da yake nan, bayan yayi wa mahaifinsa wa'azi, yayi masa dukkan wa'azin da ya kamata, tare da girmamawa, tare da tausasa harshe, tare da dukkan jan hankali da Ubangiji ya kawo cikin wajen kurfin kitabu Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wala yughni anka shay'a. Ya nuna gajiyawar abinda ake bauta wanda ba Allah ba. La yasma'u, in ma ka bauta masa baya ji. Wala yubsiru, baya ganinka lokacin da kake cikin tsanani. Wala yughni anka shay'a, ba zai wadatar maka komai ba. Ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a, ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lir-rahmani asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliyya. Ya gama nasiha da dukkan kalma ta girmamawa, domin ya ce ya abati, zai iya cewa ya abi ya wadatar, amma ya abati akwai mulatafa, tausasa harshe, tausasa usulobi, ba kaushi cikin usulobi. Yana nuna jin kai da tausayawa mahaifinsa dangane da halin da yake ciki na bacewa. Amma tare da haka mahaifinsa zai ce, araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumanna wahjurni maliya. Tare da haka ya fi, qala salamun alayk sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Amma zan zauna a gidan, zan zauna a unguwar, zan zauna a garin, wa a'tazilukum وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما أتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ساكمكم يا قول سوى من الشركة ينجدون سنيفا دنجين سنيفا أما يتي وآتزلكم باين ناي وأذي ناي ناي كنجدين ينسين قول سيمكم. In muna cikin gidan taro, ba za a bar ni in yi tauhidi ba, ba za a bar matata ta yi ba, in ta yi hijabi za a zazzage ta, za a faɗa mata bakar magana a unguwar, haka aka saba. Sai in sayar da wannan injin, sai wani fuloti a bayan gari, sai me? Zama da tauhidi shi yafi ko zama da mutane lafiya? Da zama da tauhidi, da zama da mutane lafiya. Ba wai sai kai rigima da su ba, a ka'ida ne in kana rike da tauhidi su za su yi gaba da kai, abinda suke so ka bar tauhidin. In ba wannan kai ba za ka burge su ba. Ka bar tauhidin shi ne zaman lafiya su a wajensu, kai kuma zamar tauhidi shi ne tsiranka a gobe kiyama. To duk wanda yake inda ba zai sake ba wajen bautar Ubangiji, wajen tsayar da sha'air na ibada, wajibi ne ya tashi. In unguwa ce ya koma ta unguwa, in gari ne ya koma wani gari, in ƙasa ne ya koma ta ƙasa. Da haka hijira ba a yanke ta har kiyama, har kiyama ta tsaya hijira tana nan. Ina fata an fahimta. To wannan sifar masu tauhidi kenan. Walam yakum minal mushrikeen, bai yi shirka ba, bai goyi bayan masu shirka ba, bai kuma jira musu ido suna yi ba. Ya hana da hannu inda hali, in ya kasa da baki, in ya kasa ya ƙi abin a zuci, kuma ya kokarin kauracewa inda ake yin abin, ya koma inda ake tauhidi tsantsa, shine walam yakum minal mushrikeen. Wa qala wallazina hum bi rabbihim la yushrikun, ubangiji yace wallazina hum bi rabbihim la yushrikun, bayi na gari su ne wanda bi rabbihim dangane da ubangijin su la yushrikuna, ba sa hada shi da wani, ba sa taran yashi da wani, ba sa yin shirka kina. To a asalin shirka din iri biyu ce, akwai ashirkul akbar, akwai ashirkul asghar, akwai ma ashirkul khafi. Ashirkul akbar babbar shirka wanda ke daukan mutum daga musulunci ta kai shi wajen musulunci, bautawa wani Allah cikin abin da yake khasa'is ne na Allah, ka bautawa wani, ka roki wani, kayi sallah dan wani ko azumi dan wani, kayi bakance saboda wani, irin yadda ake yin bakance dan Allah kai kayi domin wani. To duk wannan nau'i ne na ibada wanda ba a yi wa kowa sai Allah. Amma ashirkul asghar shine aka ce riya, yadda annabi ya fassara riya tana cikin karamar shirka. Menene riya? Asalin abu kayi shi ne don Allah, amma sai ka kyautata abin dan wani ya yaba, ko da ba dan wannan ba ka iya yin aikin, amma ganin sa sai yasa ka kyautata dan ya yaba. Wannan kyautatawar da kai don samun yabon wani, ko kai dan ka munanawa wani, ka bakanta ran wani, to wannan ya zama toba dan Allah ba kenan tsantsa. Wannan shirka ce karama, ba ta mayar da mutum kafiri, sai dai dukkan aikin da irin wannan shirka ta shiga ya lalace, Allah ba zai karɓi wannan aikin ba. Dan ya ce ana aghna shuraka'i an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirkahu, ni na wadata da hada da abokin tarayya, duk wanda ya aikata aiki sai ya hada mun ni da wani, yana son in bashi lada kuma yana son wane ya yaba, ya hada Allah da wani kenan. Allah ce to ni wadatacce ne, sai in barwa wancan din shi kadai, bana bukatar rabi, ni wadatacce ne sai in barwa wancan din shi kadai, shi kuma yasa kamako a gani in zai iya. To wannan karamar shirka ce, ba ta fitar da mutum daga musulunci, amma duk wanda ya aiki ya sa riya a cikin aikin ya rushe, ba zai sakamako ba a gaban Allah. To wannan riya din da take shiga cikin aiki ta zama karamar shirka ko ta lalata aiki din nan, haka malamai suka ce to yaushe ne za ta lalata aiki, yaushe ne ba za ta lalata ba? Da akwai bambanci tsakanin riyar da ta shiga cikin aiki tun daga farkonsa har ta kai ga ƙarshe, akwai bambanci tsakanin riyar da kayi wani zango a cikin aiki, kayi rabi baka karasa ba, sai wani ya ga kana yi sai ka kyautata masa wannan rabin. Farko kana yi dan Allah kadai, a tsakiya fa wani ya zo kuma shi ma ka dan tusace ya samu nashi rabin a ciki. Duk malamai sun yi magana akan wannan, musamman cikin Ibn Hajar al-Asqalani a cikin sharhin hadisin innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa, a cikin Fathul Bari juz'in farko yayi sharhi mai kyau, dalibai su koma su duba. Ha kuma Imam Ibn Rajab al-Hanbali a cikin sharhin da yawa 40 hadis yayi sharhi mai kyau karkashin wannan, duk yana da kyau a koma a gani. A takaice dai riya karamar shirka ce, to haka kuma rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ita ma karamar shirka ce. Shirka ce amma ba ta fitar da mutum daga musulunci ba, kamar yadda malamai suka yi bayani. Idan wani ya zo ya rantse da wani wanda ba Allah ba, ya rantse da annabi, ya rantse da mala'ika Jibril, ya rantse da kabarin Nana Fatima, ya yi shirka, amma karama bai fitar daga musulunci ba, musulmi ne amma yana karamar shirka, sai a faɗakar da shi ya daina. Don annabi ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasum, wannan duk kananan shirkoki ne idan mutum ya yi wannan. Irin wannan shirka daidai suke da kaba'ira, babban laifin da akwai zunubi tulina nan, har sai in mutum ya tuba a kankare shi, ko in yana da wani abin da zai iya sa a kankare zunubi cikin dangin ababai 12 da Ibn al-Qayyim ya bayanin su a cikin littafin Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. To wannan duk idan mutum yana da wani abin da zai iya kankare shi, to sai ya sa a kankare, in ba haka ba kuma za a kama shi da azaba. Haka kuma kuka na mutuwa da ake yi din nan shi ma karamin shirka ne. Waɗansu suna sa ma dukkan kaba'ira suna cikin ƙananan shirka, waɗansu malaman, waɗansu kuma suna cewa ba za mu ce shirka bane ba sai in ya tabbata cikin hadisi annabi ya sawa abin suna al-kufru, ko ya sa musu suna ashirku, ko ma ga cewa bai kai al-kufru al-akbar ba, bai kai ashirku al-asghar ba, to sai mu sa masa, wato bai kai al-akbar ba sai mu sa masa ashirku al-asghar ko al-kufru al-asghar. Kamar yadda annabi ya nuna cewa kukan mutuwa din nan irin wanda ake ana ambatan ayyukan alherin mamaci ya sa masa suna kafirci. Haka kuma alfahari da kabila, ko alfahari da gari, ko alfahari da yare, ce yaren mu ne asalin kaza, ka aibata wani dan shi yaren sa kaza ne, kai masa ba'a kawai dan yaren sa, kai kuma ka kamba manaka, ima wannan da annabi ya sa masa suna kafirci. To amma irin wannan duk ana sa su ne cikin nau'ika na kafirci, karamin kafirci, ko ka ce musu karamin kafirci ko karamin shirka, duk abu ɗaya ne wannan. An fahimta ko? To tauhidi baya zama an haƙƙaƙa shi da aka ce man haƙƙaƙa tauhidi dakhala aljannata bi ghairi hisab, sai mutum ya nisanci ashirkul akbar, ya nisanci me ashirkul asghar, to ya zama tahqiqut tauhid kenan. To wannan dakhala aljannata bi ghairi hisab, ma'ana bila azab. Amma wanda ya nisanci ashirkul akbar amma yana ashirkul asghar, to wannan dakhala aljannata amma zai iya yawa bil hisab. Ba ma kole masa shiga aljanna, amma ta iya yiwuwa sai ya yi da zango a wani waje, Allah tsare mu. Ba za mu ambaci sunan wajen mutum da ba ma fatan, muna fata ne Allah nisantar da mu daga gare shi. To don haka aka ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna, wannan la kaga harfin na fi'ili, yushrikuna fi'ilil mudari, wanda ka'ida fi'ili mudari duk ma fi'ili yana dauke da ma'ana guda biyu, alhadasu ma'azzaman, a wurin malaman nahawu kenan, amma a wurin malaman balaga alhadasu ma'azzamani wan nisba. A takaice dai ana kore dukkan dangin shirka ne da aka ce la yushrikuna, ana nufin ba sa kowane irin shirka babba da karamar ma, suna nisantan kaba'ira kuma, sai dai wani lokacin su fada ciki su tuba, su fada ciki kuma su yi istighfari mai yawa ta gankare musu, dan dan adam kuma yana samun zamewa, yana da mantuwa. Allazina yajtanibuna kaba'ira al-ismi wal fawahisha illa lamam. To shine yau mutum ya fada cikin zunubi bai auka ba, to sai ma zai tuba. Inna rabbaka wasi'ul maghfira wa a'lamu bikum idza ansha'akum min al-ardi wa antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tazakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Al-Husayn ibn Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibn Jubayr فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. قال ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدكت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو هما. قال أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام أكاشة بن محسن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشة. Haka ce Muhammad ibn Abdulhab ya kawo hadisin, bai ce wa ga wanda ya rawaito shi ba, yayi shiru ya kyale, amma hadisin Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i duk sun rawaito shi, da haka ka iya cewa rawahu al-Bukhari wa Tirmidhi wa Nasa'i, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i, duk da cewa an samu bambancin lafuzza haka kadan kadan a tsakani, amma sun yi tarayya wajen rawaito hadisin. An Husayn ibn Abdurrahman, an karbo magana daga Husayn ibn Abdurrahman, shine As-Sulami Abul Huzail Al-Kufi, thiqa ne, ya mutu a shekara ta 1136 bayan hijira. Husayn ibn Abdurrahman yace kuntu inda Sa'id ibn Jubair, na kasance a wurin Sa'id ibn Jubair, shine al-Imam al-Faqih, yana daga cikin manya-manyan daliban Abdullah dan Abbas, ya mutu a shekara ta 59 bayan hijira. Hajjaj bin Yusuf Sakafi ne ya kashe shi, zalunci kawai, dan tsabar zalunci. Lokacin da za a kashe shi ma yace a bashi dama ya sallar nafila raka'a biyu, ya fuskanci al-qibla, Hajjaj yace ku kawar da kansa daga al-qibla. Ya kalli Hajjaj yace walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thumma wajhullah. Ya ci gaba da sallarsa haka. Mujahidun na kasance wurin Sa'id ibn Jubair, fa qala, sai yace ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha, ayyukum, wannan ku ne, wane ɗaya ne daga cikin ku, inji Sa'id ibn Jubair yana fadawa dalibansa, wane ne cikin ku ra'al kawkaba, wanda ya ga taularu, alladhi qadda al-bariha, wanda ya fado a jiya da daddare. Akan ce in qadda bi ma'ana saqata, abinda ya fado daga sama. Fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama, yuridu an yasquta kenan. Fa qultu, Husain ibn Abdurrahman yace, sai nace da shi, ana ni na ga tauraron lokacin da ya fado cikin dare fa. Kuma qultu, sannan sai man nayi maza nace kuma, ama anni lam akun fi salatin, ama ku saurara, anni lam akun fi salatin, ba fa sallah nake ba lokacin da na ga shi. Yana so ya korewa kansa riya, kar a ce manyan fama, wato wajen karfe biyu na dare idan ka biyu, kila kana lazimi, kila yana tahajjudi, kila yana menene, tunda haka da ya ga sai mu zai ce amma fa ba sallah nake ba, walakin ni ludiktu, kunama ce ta harbe ni. Akan ce ladaghu, idan kunama ko dukkan wani abu mai dafi ya ciji mutum ko ya sari mutum, kamar maciji, kamar kunama, da dukkan wani dangin abu mai kari wanda yake da dafi, to shine ludiktu, ko dai kunama ta harbe shi ko maciji. Yace walakin ni ludiktu, abinda ya hana ni barci lokacin ba qiyamul layl nake ba, ba sallah nake ba, maciji ne ya sare ni, dafi ya hana ni barci. Kala, sai yace fa ma sana'ata, me kai da maharbi da kunama ta cije ka ko maciji ya cije ka, menene kai a lokacin? Fa qultu, sai nace da shi, irtaqaitu, nayi ruqya, nayi tofi. Na karanta aya, ko na karanta hadisi, ko na karanta wata addu'a daga cikin abin da yake shar'antacce, ba a ratse mu hanya ba, na karanta na tofa, shine ruqya. Irtaqaitu, yace nayi ruqya, nayi tofi, nayi tawaida. Fama hamalaka ala zalik, sai ce wa yace kai tofi? Kaga komai a cikin musulunci sai an tambaye me hujja. Fama hamalaka, menene abin da ya dora ka ala zalika cewa kai tofi dan kawai kunama ta cije ka? فقلت سنتي حديث حدثناه الشعبي وانا حديثي ده شعبي يا فدا منا واتو باي تي مالام واني ياتي مالامن كووا شيني النبي صلى الله عليه وسلم تي ان جينجينا كان بابن دركن ده باتا كريوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى حديث حدثناه الشعبي شعبي كو شيني عامر ابن سراحيل ان هاي فيشي ا لوكاتين خليفانتين عمر بن الخطاب يانا تيكي مانيا مانيا مالامي ماسو كاراتو يانا تيكي سكات التابعين. Ya mutu a shekara ta 103 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam. Kala, sai yace wa ma haddathakum, fi sha'bi, wani hadisi ne ya fada muku? Kuntu, sai nace da shi, haddathana an Buraida ibn al-Husayb, ya ba mu hadisi daga babban sahabin nan mai suna Buraida ibn al-Husayb ibn al-Haris al-Aslami. Wannan babban sahabi ne mai falala, ya mutu a shekara ta 63 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam. أنه قال في بريدة بن الحسيب يتي لا النبي يتي لا رقية إلا من أين أو هما لا رقية با آين توفي إلا من أين سي إن كان بمبك ياسا ممتن أو هما كو وان أبو ميدتي ياسا لك كو ياتي جيك كو يا هربيك دكالنسا أنني أكي دعي رقية أنني أكي دعي توفي أبا بيغو دابيو أبو نفركو العين al'ainu shine kambin baka, yadda bayanin ainu yake kuwa, ubangiji na halittan waɗansu mutane da tasiri ko a idan su ko a harshen su, ta yadda in sai ga wani abu ya burge su suka faɗa suka ce kai abu kaza da kyau yake, ko suka kalli zuwa sun ce kai dibo ta shamuwa kawai sai ta faɗo ba da niyya ba, haka ubangiji ya halitta su. Ko su kalle ka ce kai wani Allah ya maka kyakkyawan jiki, kai yau na ga wani mutum mai kaza mai girman jiki, kawai sai ka faɗi ka kamu da cuta. Waɗansu abin a ido yake, in dai sun kalli abin da ido, duba na abin ya burge su, to sai ya kamu da cuta, kawai sai a gaba ya faɗi. To wannan shine al'ainu, galibi su ba da niyya suke ba, bisa san ma sun yi ba waɗansu, sai daga baya a faɗakar da su. Waɗansu kuma sukan gane sun yi, to wannan shine ake kira al'ainu. To duk wanda wani ya kalle shi aka ga ya faɗi, abinda za mu yi so mu zo mu yi masa ne ruqya. A wannan lokaci sai mu yi masa ruqya. Mafi girman abinda za ka yi ruqya da shi shine Fatiha. Mu zo mu karanta mata suratul Fatiha, mu karanta masa suratul Fatiha. Lokacin da zamu karanta suratul Fatiha, mu samu mutumin da yake da sharɗa gurgurdan hali kamar haka. Farko, mutumin da yake da cikakken tauhidi, dan shi zai sa ya samu yaqini cewa in an karanta za ta yi amfani. Ba karatun sa bane amfanin kuma daga Allah ne, karatun sababi ne, amma ash-shafi huwa Allah. Na biyu, ya zanto ya iya karatun ba siratal lazina ba, zai karatu daidai ya karanta Fatiha. To duk mutumin da ya cika irin waɗannan sharuɗa, ga tauhidi kyakkyawa, ga iya karatun, ya zo ya yi ruqya, to ana faran tasirin wannan ruqya ɗin bi iznillahi ta'ala. An fahimta ko? To idan mutum ya kamu da kambin baka, kenan abin da za a yi masa kenan. Wannan hanya ta farko kenan da ake magance kambin baka, ruqya. Hanya ta biyu, hadisin da Imam Malik ya ruwaito a cikin Muwatta, hadisi ne ingantacce. Na Sahal bin Hunayf, wani sahabi ya kwabe yana wanka, sai wani dan uwansa ya ganci, wani dan uwansa sahabi, sai ya hango kyallin gadan bayansa, sai ce kai yau naga mutum da Allah masa kyakkyawar fata, sai kawai ya fadi. Aka dauko shi aka kawo shi wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi ya tambaya me ya faru, aka ce kawai mun ji wani ya ce kaza, sai muka ga ya fadi, gashi nan baya cikin hayyacinsa. Sai Annabi ya ce alama yaqsulu ba'dukum ba'da, dan me sakin ku zai kashe saki? Sai shi ya annabin Allah ba abin da na niga abin da na ce, jikinsa ya burge ni, ni kuma sai na yaba na ce kai wani Allah ya ba shi jiki mai kyau. Sai shi to idan kaga jikinsa ya burge ka, ba ka ce halla barakta, halla barakta, ina ma ka ce barakallahu fika, Allah ya baka kyakkyawan fata, barakallahu fika, Allah ya baka kyakkyawan fata, kai barakallahu fiki, ya shamuwa, wannan shamuwa da kyau take. To wannan kambin bakan ba zai kama abun ba. Ko kana da kambin baka, in ka yi barakallahu fik, abun ba zai kama ki ba. Sai Annabi ya ce ina ma ka ce barakallahu fik tun asali, da ka faɗa da bai kamu ba. Kaga kenan wannan shine rigakafin me kamuwa da kambin baka. Ga wanda ya san yana da shi, in ya ga abu ya burge shi, sai ya zai ce barakallahu fik. Shine Hausa suke cewa tubarkalla, asalin abin tabarakallahu, tubarkalla. yo ai Hausa ce wannan, tubarkalla ai Hausa ce. Bai kamata dai a ce tubarkallah din ba dai haka, sai a yi shi a larabtansa barakallahu fika. Akwai wanda zai gagara ya ce barakallahu fika ne? Ai ba bukatar dogon karatu da sai an je gabas ya ce barakallahu fika sai gasa. Eto mai yiwa inda malama lubin niyya, to ai yanayi ne bai san cewa wannan tana magance wannan ba, sai dai al'adance haka ya taso jana yi, amma bai san sirrin abin da yasa ake faɗa ba. Inna malamalu kuma zinniyat. Illa iyaka, wani zai iya cewa ai wannan ba ibada bace ba, ko tunda magani ne, rigakafi ne, ba sai an yi ba, dan zaka shafa na dole sai ka niyyar shan magani? Wani zai iya cewa ai ko da ba abin nan sauransu. A takaice dai ga abin da Annabi ya ce, a ce barakallahu fik, yace ina ma ka faɗa. Daga nan sai Annabi ya ce to zo kai alwala, sai aka kawo wa wannan bawan Allah ruwa yayi alwala, aka tattara ruwan da yayi alwala, ba a bar shi ya daga ba a kasa, aka tara shi a kasko, sai aka je aka dauka, sai aka yayyafa wannan bawan Allah, sai ya tashi. Mun samu hanya ta biyu kenan ta magance mai kambin baka, hanyar farko kafin faruwarsa, hanya ta biyu wannan fa bayan faruwarsa. To kuma wannan ta biyun ta yayyafawa kuma ka hada da ita da ruqya, tunda an ce la ruqyata illa min aynin aw huma, hadisin ko ka yi ruqya ko ka sa yayi alwala ko ka hada duka biyun, duk yana maganin mai kambin baka. To kun ga akwai bambanci tsakanin maita da kambin baka, ko kodayake mu kila a Hausance zamu dauka cewa duk ɗaya ne, a dauka cewa maita ita ce kambin baka. Gaskiya maita daban, mayu matsafa ne, matsafa ne, tunda su da niyya suke yin abin. Mai kambin baka ba da niyya yake ba, suna amfanuwa idan sun yi abin. Mai kambin baka baya amfanuwa da komai idan wancan ya faɗi, baya jin wani lagwada ko ɗanɗano a kan harshensa. Amma mayu ko takaran abin ma suke, ya ce zai ci kurwar mutum, a ga mutum ya faɗi ko a ga jinjiri ya mutu ko wani abu makamancin haka. Har ma in suna wasansu na mayu, za ga an kawo gwanda an ajiye mutum daga nan gurin, yana daga can. Ga gwandar fa ba ku fere ta ba, tana cikin ɓawanta, kawai ya rinka cin gwandar, yana daga can wajen masallaci, ga ta ajiye. sai dai ku ga yana furzar da ƴan gwanda. Can an jima yace ya gama da kun zo kun taba taka sai ku ga ba komai a ciki, kawai sai wannan bawan da yake waye ta. Kaga wannan ai maye ne. Allah ne maye ne. Ma'ana matsafi ne sosai da sosai. Shi yasa kuma za a ga mayu galibi ba sa sallah, saboda aljanke sharɗanta masa biyan bukatarsa amma ya ce ka daina sallah. Da maye da malamin tsubbu da malamin duba, galibi za a ga aljan ya sharɗanta masa wani abu, kar ka yi sallah, ko a cikin salloli guda biyar ɗin nan ɗaya ka bar min, ka rinka yin hudu kawai. Shi kuma aljan akan duk komai zai kawo wannan mutumin, duk abin da ya ce jinjiri ya mutu sai ya sa mutu, auren wanda ya mutu shikenan sai ya je kawai ya gurɓata siffar matar a gaban mijin, kawai sai ya rinka jin ko tana wari. Shi aljan din ne ya zo na ɗauke da wari, da matar ta taho sai ya biyo ta, sai ka rinka jin tana wari, ka ɗauka cewa ita ce. Bayan ta yi wanka, ta yi wanki, ta yi komai, ka tsane ta, sai ka sake ta. Can wani mai shirka ne ya turo shi, wani arne ne a waje ya turo shi da sunan malamin duba ko malamin tsubu. Ya sharɗanta masa kawai ya bar sallah ɗaya a yi ne, shi kuma zai yi dukkan wannan hidimar. Da an zo an ce wane ya auri wance, sun yi takara shi da wane, shi kuma ce abinda nake so kawai ko yaya dai su rabu, ko ya mutu ko ya rai dai su rabu. Me kake so? Kawo kaza kawo kaza, ce an gama, je ka. Zai nemi taimako da aljanu su je su yi duk abin da za su yi. Ko ya ji wari, ko idan an yi abinci ya ji ba daɗi, a gurɓata abincin, aljanna iya musanya abincin ya kawo na wata, bayan ta kawo ta ajiye maka. Duk wannan na faruwa wallahi sanadiyan shirka. Amma abin mamaki irin waɗannan yanzu suna nan a cikin gari, wai kowa malami za a ce masa. Dan siyasa zai ce ya je wajen wani shahararren malami, a wannan siyasa tana ci. Mata za su ce sun je wajen wani shahararren malami. Shi so ake zama musulmi ma mutukuna ba malami ba, gama garin musulmi ake so ya zama mutukuna, dan abin da yake ba musulunci bane, ba wajen musulunci. To shi sa shi maye sai ka ga baya sallah, ko sarkin mayu baya sallah, shi da kanshi ya je zaka je ana masa take, in ka kalli gabas to tafiya ce, amma wai ba sallah ba. Ai masa take, baka sallah, baka salati, baka tuntuwa mai sallah, baka menene, a duk take na arnanci ba. Amma duk suna nan kuma a garurukan musulmai. To wannan shi ne asalin al'ainu, don ku bambance tsakaninsa da mai da maita. Annabi yace la ruqyata ba'a yin tofi illa min ainin, sai in kambin baka ya kama mutun ne to sai ai masa tofi daga cikin irin addu'o'in da suka tabbata a sunna wanda ba shirka ciki. Au huma, ko in dafi ya kama mutun, ko nama ta ciji mutun, ko maciji ya harbi mutun, duk wannan ana iya masa tofi. Dukkan wani abu mai dafi ya harbi mutun ko ya cije shi, ya halatta ai masa tofi. A karanta masa Fatiha ne, a karanta masa Ayatul Kursi ne, a karanta masa Aminar Rasul ne, da dukkan abin da yake sunan Allah ne, tauhidi ne tsuntsa a ciki, babu shirka a jikinsa. Za a tofa, waɗansu ma sun ce ba wai tofawa za a yi ba. Asali abin da za ka yi, za ka kusantar da inda dafin yake, ka kusantar da bakinka lokacin da kake karanta Fatiha, iskan da ke fitowa daga bakinka yana bugon wajen. Shine abin da ake bukata, ba sai ka bata shi da yawu ba. In ma a ruwa ne za ka tofa masa ya sha, haka shi ma ba yawu mutum zai ta kwamɓalawa ba. A zai ɗauki kofi da ruwa a ciki, ya kara shi kusa da bakinsa, yana karanta Qur'ani ɗin, yana karanta addu'a ɗin. Iskan da ke fita daga bakinka lokacin da kake furta harufan Alƙur'ani ko na wannan addu'a yana haɗuwa da ruwan. Wannan shi ake bukata, ba yawon ba. Ina fatan kun fahimta. Ban ji ba? Eh? Me? Ba adadi. Yadda ya zo a hadisi ya zo mutlak, ba tare da an ƙayyade adadi ba. Idan aka yi so ɗaya ya yi, idan aka ƙara a so ɗaya aka yi so bakwai, so nawa duk ya yi. Wanda duk ya zo ce dole sai an kai adadi kaza, sai a ce idan ka samu, ka ƙyale shi a buɗe yadda hadisi ya bar shi a buɗe. Kuma babu laifi a maimaita, a yi wa mutum yanzu idan an jima a sake maimaita in abin bai guce ba. Tunda masu yin addu'a ɗin sun sha bamban, gwargwadon tauhidin mutum da iya addu'ar, gwargwadon yadda za a karɓa, gwargwadon yadda zo mutum na gari, gwargwadon yadda ake sa ran karɓan addu'arsa. Wani idan ya so ɗaya ya wadatar, wani sai ya yi so bakwai, sannan a ci nasara, wani ma sai ya yi so goma. Dan haka aka ce a wajen addu'a ake abinda ake bukata, akwai adda'i, akwai addu'a din, sannan akwai almad'u lahu, almad'u min ajlihi kenan. shi adda'i ya zanto yana yin addu'a yana mai yakinin Allah zai ansa, kuma yana karanta lafuzza daidai wa daida wajen furta su da baki. Addu'ar da za a yi ya zanto ta dace da koyarwar sunna, bata ci karo da tauhidi ba, bata kunshi bid'a ba, tsantsar addu'a ce. Ko Qur'ani aka karanta, idan aka ce ayi Yasin mai ribas wanda za a faro daga fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un, sai kuma innama amruhu idza arada shay'an an yaqul ay tatahuwa wa har sai an zo ayan karshe. To wannan gaskiya kaucewa turban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, ba a wannan tsarin aka saukar da Qur'ani ba. Akwai kuma wanda suke wani abin daban, sai akwai mubin mubin a cikin suratul yasin, zaka faro tun daga farko haka zo wajen mubin na farko sai ka tsaya sai ka sake komawa, kuma idan ka zo kuma sai ka wuce sai ka je wajen mubin na biyu sai ka tsaya, to kuma sai ka sake komawa farko, haka haka har a je a karshe suratul yasin. Wannan ma duk baya cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, nau'i ne na sihiri. Zaka yi mamaki idan ce ma nau'i ne na sihiri, gashi mutum yayi da Alkur'ani mai girma, ya karanta shi ba tsarin da Annabi ya ce ba. Saboda haka ya kamata mutum ya kiyaye cikin duk abin da zai yi kiyaye sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan in kana neman makareta a duniya ka same su sun fi kowa ƙarya, wanda suke kana rubuta yan kananan littafan nan su burdin yasin, burdin izawaka, wato akwai wani burdin yasin da aka buga shi ana sirwa kaso kurmi kwanaki a talabijin, na nuna littafin lokacin da muke karatun tauhidi a talabijin. Wato zaka ga yadda aka yi wa Allah da Annabin sa ta'addanci, ayoyin aka rinka bi yasin tun daga farko har ƙarshe, kowace aya ana faɗin maganin ta. Wato inda zaka san wanda ya din, wato dama jahilai na tsaba suke, za a zo nurin sai a fara larabci, yin abin ya kika da su sai a ƙarasa da Hausa. Ya zo ya faɗi wani magani ya ce wannan maganin kaza ne, to yana so ya ce a haɗa da kaucin rimi, sai ya ce yi kutabu saba'u marratin, ana rubutawa sau bakwai, wa yi gusulu bima'i, a wanke da ruwa, sai ya ce a haɗa da kaucin rimi, don ba zai faɗi ba a larabci, dole ya fito ya yi gida a haɗa da kaucin rimi. To ba larabci bai san kaucin rimi ba, shi ma ba ya da shi abin nan. Sai ya kaga duk abin nan ne, sai a kawo aya tunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, kaji abin da ke ciki ba, ana faɗa Annabi an saukar masa da Alkur'ani don ya yi gargaɗi ga mutanen da iyayensu mai wa'azi bai zo musu ba, sun laraba maka fahum ghafilun, gafalallu ne, kai musu wa'azi da Alkur'ani. Sai suka ce wannan tana maganin ƙarfin gaba, yana nan cikin wannan burdin yas. Ka ji dan Allah irin wannan abu, ta'addanci da ake wa Qur'ani da hadisi, kuma a buga shi a rinka sayarwa musulmi a kasuwanci, ka je bakin masallaci numa ka ga wannan, ina tanakudi a irin wannan, ka zo bakin masallaci ka zo ka ga wannan, ka zo da wannan tanakudi ne a rayuwar mu kenan. Irin wannan littafin hukuncin su konawa, hukunci masu sayar da irin wannan littafin, inda ana sayar da shari'ar musulunci sai alkali ya hore su, ko a musu duka, ko a kulle su, ko a sa su aikin wahala, su kwashe kutumin ungosu, saboda sun yi ta'addanci ga Allah da manzansa. Wallahi suna buƙatar horo, mai sayarwa ma fa kenan, dan ya zo kenan yana yada alfasha tsakanin mutane, yana yada barna tsakanin mutane. Dan haka ba komai mutum zai kasuwancinsa ba na littafi, sai littafin da ya kunshi gaskiya. La ruqyata illa min aynin aw huma, ba a yin tofi sai domin kambin bako ko kuma domin dafi, kuma ba karkai shidda akan me. Yanzu a nan gurin shi ne abinda wato Husain bin Abdurrahman ya amsawa Sa'id bin Zubair, ansa da shi ya ce ga abinda ya sa nai kajina ce na yi tofi ga hadisi na Annabi din sallallahu alaihi wasallama. Kala sai ya ce ahsana manintaha ila ma sami'a, Sa'id bin Zubair ya ce lalle ahsana, ya kyauta, manintaha ila ma sami'a, wanda ya kai makular abin da ya ji, ma'ana wanda ya aiki da abin da ya ji daga bakin Annabi ya kyauta, ba da san rai yayi ba, ma'ana kai daidai da kai aiki da hadisin da ka ji. Walakin haddathana ibn Abbas, sai dai mu muna da wani hadisin daban ban da naka, Abdullahi dan Abbas ya ba mu hadisi, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, daga Annabi sai da aminci su tabbata gare shi, annahu qala, Annabi yace uridat alayyal umam, yace an bujuro min da al'umma, waɗansu suka ce a yau ne aka bujuro masa da al'umma, waɗansu suka ce daren Isra'i, waɗansu suka ce a cikin mafarki, dan mafarkin annabawa ma gaske ne. Uridat alayyal umamu, an bujuro min da al'umma, fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat, sai naga wani annabi tare da shi wanda suka yi imani da shi basu wuce rahat ba. Lafazin ar-rahatu shine adadin da yake kamawa daga 3 zuwa 9, waɗansu suka ce har zuwa 10 shine ar-rahatu. Wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. A wanda wata riwaya yace wa ma'ahu ar-ruhaytu bi siga ta tasghir, wato naga wani annabin tare da shi yana da adadin mutanen da suka ba da gaskiya da shi basu kai 10 ba ko basu wuce 10 ba. Wan nabiyya ma'ahu ar-rajulu, naga wani annabi tare da shi mutum ɗaya ne tal yayi imani da shi. Wan rajulani, wani annabin tare da shi mutum biyu ne kadai suka yi imani da shi. Sai malamai suka ce wannan shine dalili, bisa ga cewa ana gane gaskiya da dalilin shari'a ne ba wai da adadin mabiyanta ba. Inda ana gane gaskiya dan yawan adadin mabiyanta, wannan annabawan za a ba su gaskiya kenan? Da su da wanda suka kafirce musu suwa suka fi yawa, a ce ba wanda ya yarda da shi sai mutum tara duk iya wa'azin annabi, wani ko mutum daya, wani mutum biyu, amma tare da haka wannan ya kwace musu gaskiya? A ce ba abin taron yuyu, me ake bi? Taron masu hujja. Ina masu hujja? To su ne abokanan tafiya, ba suwaye suka fi yawa ba. Wa ma aktsaru an-nasi walau harasta bi mu'minin wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann. Ba abin taron yuyu, ana bin taron masu dalili ne, koda mutum ɗaya ne yake da hujja sai a bi shi a kyale sauran. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, naga wani annabin ma ba wanda yake tare da shi, ba wanda ya imani da shi ko ɗaya. Izru fi ali sawadun, ina nan a haka kawai sai aka nuno mun, aka ɗago mun sawadun. Idan an ce sawad shine ka ga wani abu daga nesa, ka ga gangan jiki amma ba ka iya sai da waye, ta iyawa mutum ne, ta iyawa dabba ne, ta iyawa dutse ne, ga dai wani dishi-dishin abu can wanda ke nuna akwai halitta, kuma halitta mai gangan jiki amma ka kasa sai da menene. To sawad din nan ya iyawa ɗaya ne, ya iyawa biyu ne, ya iyawa suna da yawa, jam'i da mufrad da musanna dukkan su dai sawad ne. As-sawad shine ash-shakhsu ko al-ashkhasu, wato kawai sai naga wani irin dishi-dishi na waɗansu halittu ko na wani taro, shine izru fi ali sawadun azimun, sai kawai aka ɗago mun wani sawad, wani dishi-dishin mutane azimun mai girma kamar ga mutane nan da yawa. Fazanantu annahum ummati, sai ne zaton cewa al-ummata ce ake nuna mun. Faqila li hadha Musa wa qaumuhu, harkacin bakinsa. Faqala ba'duhum, wani sashi na sahabbai yace fara'allahum allazina sahibu rasulullah, mai yiwa su ne wanda suka yi abokanci annabi sallallahu alaihi wasallam, tabbata a gare shi. Mai yiwa cikin sahabbai ne, mai yiwa cikin mu ne, suna sare kenan. Wa qala ba'duhum, wani sashin su yace fara'allahum allazina wulidu fil islam, mai yiwa irin waɗanda aka haifa ne cikin musulunci. Falam yushriku billahi shay'a, basu hada Allah da wani ba. Mai yiwa irin wanda aka haifa su dama suna durowa a musulunci, suka duro kuma basu taba yin shirka ba suka mutu. Mai yiwa cikin su ne za a kala to 70,000 su yi ga aljanna bi ghairi hisabi, kowa na fadin albarkacin bakin sa. To shine malamai ke cewa wannan na nuna halaccin tattaunawa kan mas'ala ta addini wajen binciko menene daidai dinta. Dan ga sahabbai sai tattaunawa suke, ba kuma a hana su tattaunawa ba. Yanzu an samu maganganu guda biyu, nan gaba a iya samun wani, in ma dai annabi zai gaskata daya, in ma kuma ya kawo abin da ba su tsammani ba cikin zuciyarsu. Dama munazara haka ta gada, gaskiya tana tare da daya, amma baya hana a tattauna dan a gano ina take a bita bisa dalili. Amfanin tattaunawa dan a kafa dalili, amma gaskiya guda daya ce. Wa zakaru ashiya, Abdullahi dan Abbas yace suka yi ta ambatan abubuwa daban-daban, kowa na cewa kila su ne kaza, kila su ne kaza. Fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ya fito gare su. Fa akhbaruhu, sai suka labarta mishi tattaunawar su, suka ce mun yi sabani, wadan sun ce kaza, wadan sun ce kaza, wadan sun ce kaza. Fa qala, sai annabi ce humul ladzina la yastarquna, su ne wadanda ba sa neman ayi musu tofi. Wala yaktawuna, ba sa yin sakiya. Wala yatatayyaruna, ba sa canfa tafiyar tsuntsaye wajen aikata wani abu ko kin aikatawa. Wa ala rabbihim yatawakkaluna, kuma suna dogara ne ga Allah shi kadai. To su ne wannan wanda suke dukulun aljannati bi ghairi hisab, 70,000 din nan su ne wadannan.
me sifarsu la yasarquna wala yaktawuna wala yatasayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Sifa nawa? Hudu kenan. La yasarquna, ba sa neman wani yayi musu tofi. Idan wani abu ya kama su na ba za a bukaci a yi tofi, to ko dai su yi da kansu kawai ko su ki yi da kansu ba laifi bane ba. Haka in sun sa wani ba laifi bane ba, amma yi da kai ai ibada ce suka yi. In sun sa wani yayi kaman su roƙi wani abu ne, to gurgurdan yadda ka zama mai roƙo, gurgurdan yadda ka rage kanka matsayi a wajen Allah. Sai dai kai shiru. La yasarquna, ba sa neman wani ya musu tofi. In abu ya kama na ayi tofi kawai sai a ce a ku bari, ko dai su yi da kansu ko su ki. In sun yi da kansu wannan baya kore su zama cikin waɗannan. Akwai riwaya da take la yasarquna wa la yarquna cikin Muslim. Ibn Taymiyyah ya ce haza wahamun minar rawi, rawi ne ya ƙara wannan kalmar, amma asalin abinda annabi ya faɗa la yasarquna, bai ce la yarquna ba. Domin idan mun ce la yarquna, ba sa yi, ba za su yi wa kansu ba, ba za su yi wa waninsu ba. Amma idan aka ce la yasarquna, ba sa neman a yi musu, ta iya yiwa su su yi wa wani, ta iya yiwa su yi wa kansu, amma su nemi wani su zo kai mun, ba za su yi ba. Kun fahimci wannan da kyau? Wala yaktawuna, ba sa yin sakiya. Ai an san sakiya? Wani abu ya kama yadda sai an yi sakiya kafin a sami sauki, ko maruru ko wani abu. To dangane da sakiya, hadisai sun zo daban-daban. Waɗansu sun nuna annabi yayi wa wani, waɗansu sun nuna annabi ya hana, waɗansu sun nuna annabi ya aikata, waɗansu sun nuna annabi ya nuna baya son. Wato in ka tattara dai hadisan da suka zo dangane da sakiya, kamar da Ibn al-Qayyim ya faɗa cikin Zadul Ma'ad in ban manta ba, yace ababe guda hudu hadisan suke nunawa. Farko, annabi ya aikata yayi. Na biyu, ya hana. Na uku, ya nuna baya so. Ina fatan kun fahimta. Na hudu, yayi izini da ayi. Yace kuma duk hadisan ba sa cin karo da juna. Ya aikata a aikace. Ya hana, ya nuna baya so, kuma ya tabbatar an yi. Aikatawarsa a aikace don ya nuna halacci. Haninsa kuma baya nuna haramci a nan gurin, sai dai nuna mai bari shi ya fi kyau. Cewa ba na san abin yana nuna rashin yinsa ya fi yinsa. Barinsa kuma wani yana nuna jawazin yinsa. Ya yi don ya nuna yadda ake, haka dai hadisan ba sa cin karo da juna. Da haka idan mutum wani abu ya kama shi na hanyar a yi masa sakiya, in ya yi sakiya bai yi laifi ba, sai dai ya rage wa kansa falala. Inda zai bari ya ƙi har ciwon ya kame da kansa ya motse, to wannan yana da falala. In ya yi kuma ba zunubi ya yi ba. Kun fahimta da kyau? Wala ya tasayyaruna. At-tasayyuru min at-tayr ne, asalinsa sun turo shi daga at-tayr, dan su Larabawa sun kasance suna canfa tsuntsaye, imma tashinsu imma kukansu, sukan canfa kukan waɗansu tsuntsaye. Idan mutum yana da nufin zai yi tafiya, ko zai yi wata harka ta kasuwanci ko auratayya, da daddare sai ji kukan mujiya, to sai ya fasa, ba alheri, matsala ta faru. Wani kuma in yana son zai yi tafiya, ko harkar kasuwanci, ko zai kulla kwangila, ko wani abu, ko zai yi tafiya, da sassafe sai zo samu tsuntsaye, da sassafe kafin su tashi suna cikin shekarsu, sai karkada reshen bishiyar da suke kai sai su tashi. To idan suka tashi, tashin da aka yi sai aka ci sa'a suka yi dama, to akwai sa'a kenan. Rashin sa'a yasa suka yi hagu, to ba sa'a, sai ya fasa abin. To wannan duk yana cikin at-tatayyur. A takaice dai abinda ake nufi da at-tatayyur, asalin kalmar daga at-tayr ne, shine wato bayar da izina dangane da tashin tsuntsaye ko kukan tsuntsaye, dangane da zartar da wani abu ko rashin zartar da shi. To abin yana iya ci gaba har ya zanto ko da ba da tsuntsaye suka zama, ba da tsuntsaye suka yi ba da tsuntsaye ba ma, ana iya sa masa suna tayyir. Shine ka waye gari, za ka yi wani abu sai ka ci karo da kuturu, sai ka ce a ba sa'a tunda aka ci karo da kuturu, ko wani ya ci karo da makaho sai ce a tunda da sassafe ya ci karo da sarkin makafi ba sa'a, ko mutum yana cikin harkar kasuwanci tana garawa sai ya auro wata mace a ranar da aka kawo ta gida wace gari sai aka kama motarsa da kayan harkarsa na kasuwanci daga kwatano ko daga wani gari sai jingina matar ita dama tana da halal garki, Fulani sun ce tana da halal garki, mai halal garki ce dama. Ai tun da ya auren nan dama ya fara gamuwa da matsala, rannan ya kwana kansa na ciwo, ya tashi motarsa an kama ta kuma ya je yana tafiya ma ya buga wani sauransu duk yadda aka yi matan nan, saboda haka sai ya sake ta hankali zai kwanta. To wannan ma duk da ba da tsuntsaye aka yi ba amma zai shiga cikin ma'anan at-tafayyur, saboda kafirai sun kasance suna canfa annabawa da mutanensu, idan wata musifa ta kama su sai su ce waye ya jawo musu, annabi da mabiyansa, ku da kuke cikin mu ko ka jawo mana musifa, su ku annaba sai su ce a'a ta'irukum ma'akum a in zikirtum bal antum, su ku kafirai suna cewa inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun, su ku suka ce ta'irukum ma'akum, kaga fadin su cewa tatayyarna bikum ya nuna at-tatayyur ana yin sa hatta bin nas, ka canfa wani mutum ko ka canfa mace ko ka canfa kuturu ko makahu ko dukkan wani abu, jingina alkhairi ko rashin sa ga wani halitta cikin halittu tsuntsu ko wani sa, ya zama mai at-tatayyur. To su waɗannan bayan Allah la yatatayyaruna, ba sa mai, ba sa canfi, ba sa canfa gida, ba sa canfa mota, ba sa canfa komai. Sai dai akwai hadisi da yazo na Aisha wanda ke nuna cewa in ma har akwai shi umci a cikin wani abu, to akwai shi umci ne cikin ababai guda nawa, uku. Na farko shine mai doki kamar abin hawa, na biyu shine mai gida, na uku shine mai mata. Wannan hadisin kuma yana cikin Bukhari in ban manta ba. To yaya zakai da wannan hadisin bayan an kore shi umci kwata kwata, ba shi umci? To abinda wannan hadisi ke nunawa, ana bada labari ne, annabi na bada labarin abinda larabawa suke shi umci da shi a lokacin jahiliyyarsu, sukan jingina ma abubuwa da dama su canfa su, amma galibi sun fi canfa mai waɗannan ababen guda uku. Kusan larabawa sun yi tarayya akan canfa mace da canfa dabbar hawa da canfa gida, in mutum yi sabon gida wani abu ya faru to sai ya maza sai da gidan nan sai ɗauka wannan gidan ne, in mutum yi sabon aure wani abu ya faru sai ya canfa matar, in mutum ya yi sabon doki ko sabon raƙumi wani abu ya faru ga dukiyarsa sai ya maza ya sayar da shi ya rabu da shi, wani ma ko bai samu mai sayar ba zai bayar haka. To galibin canfinsu suna yi ne cikin guda uku, abinda hadisin ke nuna wa kenan. Amma sauran canfa-canfa cikin tsuntsaye ko cikin wani nau'i na tsuntsaye, wannan ka samu wata kabila ta yadda da wannan ba ta yadda da wannan ba, amma galibinsu sun yi tarayya cikin canfa mai ababe guda uku. Annabi na ba da labari ne, ba wai yana ba da hukunci ba ne. A yi haƙuri tunda baya cikin wannan, baya cikin nan gurin tukuna dan kar mu shiga wani abin da ba. La yastarquna, ba sa san ai musu tofi ko ruku yago, wala yaktawuna, ba sa yin mai sakiya, wala yatasayyaruna, ba kuma sa yin canfi, ba sa canfa kowane irin abu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, a bisa ga ubangijinsu ne kadai suke dogara. Dama idan waɗannan ababen guda uku suka taru, ai su ne za su haifar da mai at-tawakkul ala Allah, in dai har guda uku jin sun taru to za a sami cikakken tawakkali kenan. Fa qama ukasha tumin muhsan, sai ukasha ya tashi ya ce ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya annabin Allah roƙa min Allah ya sa ni cikin su. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta minhum, kai kana cikin su. Thumma qama rajulun akhar, sai wani mutum kuma daban ya tashi, fa qala, yace ud'u Allah an yaj'alani minhum, roƙa min Allah ya sa ni nima cikin su. Fa qala, sai annabi ce sabaqaka biha ukasha, ukasha ya riga ka, sai ka hakura. To malamai suka yi ta kai kawo me yasa annabi bai sa wannan mutumin ba, tunda adadin na da yawa, yanzu an samu ɗaya a cusa wannan manasi ma. Waɗansu suka ce annabi yayi haka ya rufe, yayi haka dan ya toshe kofa, kar kuma kowa ya tashi, kowa ya tashi, har wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba, da wanda ya cika sharɗin da wanda bai cika ba, duk kowa ya tashi, inda akila cikin su yau ma a wannan yinin ma wani ya sa a masa ruƙuya, kaga bai cika ba, baya cikin su to mu ma duk kar mu sare kenan ko me kaga sai annabi yace a a kashi ya riga ka dan annabi ya rufe kofa wadansu malamai suka ce haka wadansu suka ce a shi wannan mutumin ne bai cika sharadin ba kuma annabi baya so ya ce masa ai kai baka cika sharadin ba kawai sai yace ukashi ya riga ka saboda hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar da'awa idan aka ce ai kai baka cika sharadin ba a cikin mutane sai kunya ta kama shi ko ya ga wanda bai cika sharadin ba to amma idan aka ce ukashi ya riga ka kaga a fakaice dai ba ai masa ba saboda bai cika sharadin ba ne amma da wani lafazi daban da zai bada ma'anar da ake bukata wannan kuma yana daga cikin jawami'ul kalim kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka dai kaga wannan hadisi ya tara ababan nan guda hudu la yasarquna wannan wajen neman ruqya in mutun ya sa ayi masa ruqya bai laifi ba amma rashin sa rashin yin shi yafi me yafi falala la yaktauna in mutun yayi sakiya ko ya sa ayi masa babu laifi amma in bai yi ba shi yafi falala wala yatatayyaruna wannan dole sai an nisance shi ba a cewa in mutun yayi tanfi babu laifi amma bari shi yafi a dole sai ya nisance shi ko da su larabawa a jahiliya su ma akwai wanda ba su yarda da canfan ba suna inkarin sa nan ne na cewa wa ma zajiratu tayr tudni min al-fata najahan wala arrisihin yaqibu fa rubba umuri la tadiru kadairatan falil qalbi min mukhshatihin wajibu yake cewa tashin tsuntsu ko zabular da shi baya jawo maka alheri baya jinkirtan maka shi abadan ka hakura da wannan kawai wa ala rabbihim yatawakkalu to shine malamai suke cewa yanzu wadannan hadisi me suke nuna wa kun ga aiwa mutun ruqya yana cikin al-akhdhu bil asbab aiwa mutun wato ainihin sakiya yana cikin al-akhdhu bil asbab haka mutun ya sha magani yanzu ko na bature ko na gargajiya dan magance wata cuta duk yana cikin me al-akhdhu bil asbab to shin wannan hadisi na nuna kore al-akhdhu bil asbab abinda ake nufi da al-akhdhu bil asbab da na farko shine ka riki dukkan wani abu wanda shari'a ta yi izini dan magance maka wata cuta kai amfani da duk wani abu da wanda yake shari'a ta yi izini dan neman maganin wata cuta to wannan shine ake kira al-akhdhu bil asbab al-asbab jam'i ne na sabab sabab abinda zaka rika dan neman waraka daga wani abu to shi wannan abin shine sababu shifa'i amma laysa huwa allazi yashfika ba shine zai warkar da kai ba amma shi sababi ne shari'a ta yi izini kawai ta ce kai ne amma ba dan shine zai warkar ba to shari'a bata hana al-akhdhu bil asbab ba sai dai su asbab din iri biyu ne akwai al-asbab wadanda suke ja'iza biduni karaha akwai wadansu al-asbab wadanda suke al-ja'iza ma'al karahati kun fahimta da kyau al-asbab al-ja'iza ma'al karahati halal ne kai amfani da su dan magane cuta amma akwai karhanci cikin su sune kamar me sune kamar ka sa wani ya maka ruqya ya sai maka tofi a maimakon kai kai da kanka wannan makaruhi ne amma baka aikata haramun ba ma'ana dai barin sa shine aula fiye da yin sa kun fahimta da kyau kamar kai sakiya wannan barin sa shine aula amma in kai ba laifi kai ba to irin waɗannan su ne abinda hadisi ya kawo la yasarquna wala yaktawuna wato al-asbab waɗanda suke ja'iza ma'al karaha su ne hadisi yake so musulmi ya kore su nesantar al-asbabul ja'iza irin wanda in an yi akwai karhanci ko barin su shine yafi dacewa a shari'ance sama da yin su nesantar su yana ɗaya daga cikin abinda ke tabbatar da tahqiqut tauhid kuma wanda wannan tahqiqut tauhid shine muka ce man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bi ghairi hisab kun gane alakar tsakanin hadisin da babin wannan shine alakar tsakanin hadisin da babin kenan sai ababai al-asbab waɗanda suke ja'iza biduni karaha su ne dangin ababan da ake na neman magani ka ɗauki zuma ka sha dan maganin ciwon ciki ko ka shafa a wani wuri dan saboda wata matsala ta jikinka ko dan saboda ƙunar wuta a shafa zuma ko wani magani duk waɗannan ja'iza ne ba karhanci a cikinsu su ba daidai suke da ka sa a maka ruqya ba daidai suke da ka yi me ba sakiya su waɗancan ja'iza ne biduni karaha waɗannan fa ja'iza ma'al karaha kun fahimta da kyau duk abin da yake jaiz bil karaha to barin sa shine yake sama da yinsa, abin da yake jaiz bil karaha to kaga in kai ba wani karhanci wannan la yakadahu fi kamal at tawfiq. Amma su din ma waɗansu malamai suka ce mafi kyau inda zaka hakura karka nemi magani har ubangijin da ya dora ma ya sauke maka, to wannan shine kamalut tawakkul allazi yuhaqqiqu laka kamal at tawfiq. وكمال التوحيد هو الذي يحقق لك دخول الجنة بغير حساب. أما wannan sai mutun yana da wannan matsayin, in mutun ya san baya da wannan matsayin tun farko ya je ne mu likita, kanka na ciwo ka san ba zaka daure ba sai ka fada, cikin ka na ciwo ka san ba zaka daure ba sai ka fada, yoyin ruwan ka je ka tunda da bulwa ka je ka ga likita ka rufa kanka a cikin. Amma in zaka iya jurewa baka fada wa kowa sai ubangijin dora ma ne kawai ya sani, wannan shikenan kana da lada mai yawan gaske. Kamar mutum ya yi sadaka ne da dukiyarsa gaba daya, a wadansu sahabbai sun kawo dukiyoyinsu gaba daya, annabi ya raba rabi, sai rike rabi ka kai gida, rabi kuma kawo a tafi jihadi da su. Da Abu Bakar ya kawo gaba daya, annabi ya ce shikenan aka karbe gaba daya aka tafi, saboda shi zai iya kuma ba zai kuka ba, wancan kuma kila bai kai matsayin Abu Bakar ba, kare bayar kuma ya zo yawa ya zo masallaci ya sa ya masa gidauniya kaho ya halatta. Fihi masail al-ula ma'rifatu maratibin nas fi tauhid, mas'ala ta farko gane matsayin mutane a cikin tauhidi. Wani ya fi wani, waɗannan mutanen 70,000 da za su shiga aljanna bi ghairi hisab su suka fi kowa cikakken tauhidi, amma yana nuna su kaɗai ne masu tauhidi? A'a, banda su akwai masu tauhidi sai dai ba su kai matsayinsu ba. Athaniya mas'ala ta biyu, ma ma'ana ta haqiquhu, menene ma'anan ta haqiqut tauhid? Ma'anan ta haqiqut tauhid shine nisantar shirka da nisantar bid'a da nisantar hatta al asbab al makruha, wannan shine ne ta haqiqut tauhid. Athalisa mas'ala ta uku, sana'uhu subhanahu ala ibrahim bi kaunihi lam yakun minal mushrikin, yadda Allah ya malala yabo ga annabi ibrahim cewa annabi ibrahim bai kasance tare da masu shirka ba. Mun bayyana ma'anan menene bai kasance tare da masu shirka ba, ko shine shi baya yi kuma bai yadda ayi ba. Kaga duk wanda zai ce a kyale kowa ya addinin sa, kasa daya al'umma daya kuma kowa ya addinin sa, mana a kyale dan coci yana shi wannan ma yana shi, wannan ya nuna bai san addini ba, bai kuma san tauhidi ba, kawai girman sa yake, ma'ana shi ya yadda da musulunci kuma yana ganin dan coci ma kyale shi cocin sa, kar a hana shi. To wannan bai koshi da tauhidi ba, yana kishirwar tauhidi kenan. Dan a hakikanin tauhidi shine sai ka kafircewa duk abin da yake wani Allah ne wanda ake bautawa, sai ka bujire masa. Fa man yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam tasaf. Abu guda biyu ne, ka kafircewa wancan kai imani da Allah, kafircewa wancan in baka yi imani da Allah ba ya wadatar? Yi imani da Allah in baka kafircewa wadancan ba ya wadatar? Sai ka hada me duka biyan. Fa man yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan lokacin da kace la ilaha shela kake badawa dangane da rushewar duk wani abin da ake bautawa, ka bada shela ba fa ka yadda da dukkan wani dangin abin bauta ba, a sama ko a ƙasa, mala'ika ko wali ko wani mutum ko abin annabi, ba ka yadda a bauta kowa ba sai me illallahu sai Allah, dalla din nan nafiya ce lil jins, kana kore jinsi na dukkan abin bauta, sai ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai. To sai ka furta wannan da safe, ka furta ta da yamma, amma aka tambaye ka meye ra'ayinka game da tauhidi, kace ni ba na san rigima addini, a kyale kowa yana ci, idan an ba da fili na masallaci to kuma su ma masu cocci a ba su nasu gina, idan an yi kaza to su ma a kyale kaza, wanda yake maguzanci ba a kyale shi, ai bai kara su ai constitution ga abin da yake kira, wannan ya nuna bai sa abin da yake ba. Allah faɗa maka kul ya ayyuhal kafirun, kana cewa constitution yace, kun gane da kyau. Allah ya yabi annabi Ibrahim dangane da lam yakun minal mushrikina, har kuma Allah ya faɗa mana cikin suratul mumtahina ko al mumtahana, duk wanda ka faɗa yayi, yace qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Haka annabi Ibrahim ya yi shela, suka faɗa wa mutanensu, danginsu, ƙannansu, yayyensu, ƙannan mahaifa, ƙannan uwa, suka ce inna bura'a'u minkum, yau mun barranta ba mu ba ku, wa mimma ta'buduna min dunillah, mun yi tawaye ga dukkan abin da kuke bauta ba Allah ba. Duk wani tsari da kuke kai wanda ya tikaro da qala Allahu qala Rasulullahi, to mu mun yi tawaye ba ruwan mu da kafarna bikum, mun bijire muku. Wa bada bainana wa bainakum al'adawa, kiyayya daga ba ta fara tsakanin mu da ku. Wal baghda abadan, har abada ba za mu daina ba. Hatta tu'minu billah, nan ne gayar. In ana so a samu walwala tsakanin mu da ku, sai kun yi imani da Allah shi kadai. To sai ka ce ka yi imani da Allah kuma ka yadda abota, yau na wannan kuma. Kuma Allah ya ce darasi ne babba, kad kana lakum uswatun hasana fi ibrahim wal ladina ma'ahu. To fadin sa cewa wal ladina ma'ahu shine suka sa wadan suka ce a lokacin sa an samu wanda suka yi imani da shi. Amma Ibn Jarir yace ba wani a lokacin sa shi kadai ne, tun lokacin da aka kawo shi za a jefa shi wuta shi kadai ne. Ko akwai wani tare da shi kadai ne, shi kadai ya wa'azin sa, shi kadai ya abin da dinsa, shine kuma yace wa atazilukum, bai ce wa na'tazilukum ba, dan shi kadai ne. Da su da yawa ne ta abin nan. To amma menene ma'anan wallazina ma'ahu? Sai ce ai minal mursalina, wallazina ma'ahu ala aqidatihi minal mursalina. Yana nuna dukkan aqidar annabawa haka suka faɗa wa mutanen su. Inna bara'u minkum wa ma ta'buduna min dunillahi. Al-khamisatu mas'alatu biyar, kaunu tarkin ruqya wal kay. Ar-rabi'atu mas'alatu hudu, sana'uhu ala sadatil awliya'i. Yadda Allah ya yabi shugabannin waliyan Allah bi salamatihim min ash-shirki, saboda sun ne santi shirka. Shugabannin waliyan Allah yasu ne annabawa. Al-khamisatu mas'ala ta biyar, kaunu tarkin ruqya wal kayyi, wadansu suna cewa ruqiya kuskure ne a larabci, sai dai ar-ruqya, ar-ruqya karka ce za a yi ruqiya, wannan kuskure ne. Kaunu tarkin ruqyati wal kayyi min tahqiqit tauhid, ana nuna barin yin ruqya da barin yin wato abin nan sakiya min tahqiqit tauhid, yana daga cikin abin da ke nuna tace tauhidin mutum. As-sadisatu na shida, kaunul jami'i li tilkal khisali huwa at-tawakkul, nuna mana abin da yasa suka zanto la yasarquna wala yaktawuna wala yatatawaruna yatatayyaruna, me yasa su wannan? Huwa at-tawakkul, shine tawakkali, cikakken tawakkali ne ke sa ai haka. Kasancewar abin da ke hada sifofin san gaba ɗaya shine cikakken tawakkuli. As-sabi'atu mas'ala ta bakwai, umku ilmi sahabati bi ma'rifatihim annahum lam yanalu zalika illa bi amalin, cikakken ilimin sahabbai wanda su da kansu suka gano cewa ba a samun matsayi a wajen Allah sai da me? Sai da aiki. Ta ina za mu fahimci haka? Lokacin da annabi ya ce mutum 70 za su shiga aljanna bi ghairi hisab, ba wanda ya ce ila cikin su akwai ƴaƴan annabi, ila cikin su akwai dan gidan wani waliyi, ila cikin su akwai wani muridi shehi, ila ba wanda ya ce haka. Sai da su ce me? Kila su ne wanda suka yi sahabbanta da annabi, kila su ne wanda aka haifa cikin musulunci ba su taba shirka ba, kila kaga ya nuna sun san abin da suke sahabbai. Ba sa danganta wannan falalar sai ga meme, sai ga mai aiki. Ba sa danganta ta ga mai dangantaka da wali ko shehi ko muridin wani ko wani wani. An fahimta ko? Wannan ya nuna zurfin ilimin sahabbai kenan. As-samilatu mas'ala ta takwas, hirsuhum alal khairi, kwadayinsu bisa ga aikin alkhairi, su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mun fahimta ka a cikin wannan babi. At-tasi'atu mas'ala ta tara, fadilatu hadhihi al-ummati bil kammiyyati wal kayfiyya, falalan al-ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil kammiyya ta fuskar adadi, wal kayfiyya da kuma ta fuskar abinda suke da shi na suffofi, suna da falala ta kowace hanya. Adadin yana da yawa, tun daga 70,000 za su shiga aljanna da gari hisab, wadansu ruwayoyin ma sun kara akan 70,000. Al-ashiratu mas'ala ta goma, fadilatu ashabi Musa, falalan sahabban annabi Musa, tunda annabi an kawo masa wani taro mai yawa na mabiya annabi Musa, har ya tsammanin ma nashi ne, sai aka ce a'a, haza Musa wa qaumuhu. Wannan ya nuna lalle mabiya annabi Musa suna da yawa, kuma suna da falalan da gashi an nuna yawan su ga annabi. Duk mun fahimci wannan a cikin wannan babi. Al-hadiyata ashar, mas'ala ta 11, ardul umami alaihi, yadda aka yi wa annabi nuni game da al'umma gaba daya alaihi salatu wassalam. Wannan ya nuna lallai annabi na da matsayi wajen Allah, aka yi masa nunin annabawan da suka wuce, da wanda suke mutum ɗaya ne kawai tare da su, da wanda suke mutum biyu suka yi imani da su, da wanda yake mutum goma, da wanda bai kai haka ba. Wannan ya nuna matsayin annabi, wato duk an nuna masa tare da cewa baya zamani sallallahu alaihi wasallam. Wannan na nuna falalarsa sallallahu alaihi wasallam. الثانية عشر مسألة قوم شابيو anna kulla ummatin tuhsharu wahdaha ma anabiha, lalle kowace al'umma za a tashe ta ita kadai tare da annabinta, a tashe al'umma da annabinta, a tashe al'umma da annabinta, kowanne za a zo da su gaban Allah tare da annabinsu, wato duk taron da na kiyama al'ummar kowanne annabi za su kasance tare da shi. Yawma nad'u kullu unasin bi imami, imam din ai shine annabin nasu, shine kuma shahid. Fa kafa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, ai shine shahid din da shine annabin da aka turo wa kowace al'umma. Wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. An gane ku? الثالثة عشرة مسألة 13 قلة من استجاب للأنبياء, قرنشين وطن دفك مبياء النباوة وطو كل دنيا تند تفارا هرزوا قرشين تغالبي غالبين أبن ديكي فاروا أتكين دنيا شيني مبياء النباوة سوني كدن مسساقا النباوة سنفيوة عندما شاء تولو النبياء شيني متون بيكو سكي يمد ديكي كو متون ترى كو متون تيا ونمابا كوات هر ديكي. To haka shi yasa da wannan nema Kaisar na Rome ya kafa hujja cewa annabi akan gaskiya yake, lokacin da yake tambayar Abu Sufyan. Abu Sufyan ya je kasar Sham, yace kai ku kamo mun bakin fatakin Larabawa, nan aka zo da su, yace zo da shugaban sa tafinta yana magana, yace tambaye shi wani mutum ya bayyana cikin ku yana rai shi annabi ne, me ya matsayin sa, me yace ku yi, me yace ku bari, dan dangi ne shi ko bako ne ko menene? Haka ana ta tambayar Abu Sufyan da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ta bada bayani. Yace duk abin da aka tambaye ni na kasa yin ƙarya, yace abin da yasa nake yin ƙarya, ina jin tsoron a tarihi na a ga na taɓa yin ƙarya, amma na rasa yadda zan yi in kushe annabi a gaban sarkin Rumawa, na rasa har sai da mun wata tambaya guda ɗaya, yace shin yana karya alƙawali? Yace eh, to na da dai bai taɓa karya ba, amma yanzu muna cikin wani alƙawalin da shi ba mu sani ba ko zai karya. Yace nan ne kawai na samu ta cewa cikin tambayoyin da ya masa, yace mabiyansa shin talakawa ne suka fi yawa ko masu arziki? Yace talakawa. Yace to dama wannan sune mabiya annabawa, sune mabiya annabawa, da haka za su fara da kadan kuma su yi ta tafiya. Don haka dai a takaice dai, mabiya annabawa a kowane zamani zaka samu wanda suka saba musu sun fi yawa. Dan ya tambaye shi, yace wanda suke tare da su suka fi yawa ko wanda suke saba musu? Yace wanda suke saba musu suka fi yawa. Duk abin da ya tambaye shi ya faɗa masa, sai da ya zo yace na tambaye ka kaza, ka ce kaza, to kaza din nan fa dama kaza ne, na tambaye ka kaza, ka ce kaza, to kaza din nan fa kaza ne. Yace ina tabbatar maka da cewa in dai abin da ka faɗa din nan shine siffar wannan mutum da mabiyansa, to mulkin sa sai ya zo inda tafin kafa ta yake nan. Yace daga nan gurin sai fada ta rikici, fada da malaman fada ba sa son sarki ya fahimci gaskiya, fada ta rikice. Saboda haka Abu Sufyan ya ce mu dai daga nan sai aka fitar da mu, aka mun riga mun gama, aka fitar da mu waje. Yace lalle dan al'amarin dan Abdullahi ya kamba ma, amma sarkin Roma yana jin tsoron sa. To kaga sarkin Roma ya yarda annabi da gaske yake, ya gane cewa abin nan ne, amma bai kalmanta da ba. Yasa ya tara mutanen sa, yasa aka kulle kofofi gaba daya a dakin taro. Yace to kun ji mutumin nan ga sufofinsa, ga sufofinsa, ga sufofinsa, ina tabbatar muku da cewa ku zo mu bi shi don mu dace da alherin duniya da lahira. Gaba ɗaya sai suka tashi a guje, za su fita san ba su yadda ba a canja musu addinin iyaye da kakanni. Sun je sai suka samu kofa duk a rufe, sai ce ku dawo, ku dawo. Da ya ga za su baje masa, sai masa tawaye, shi ko yana son shugabanci. Ya ce dama na yi haka ne don in jarrabi imaninku, tun da daga sai ne ku kyale shi, waye shi kaza kaza kaza. To galibi wani mabiya sai su hana mutum bin gaskiya. Ar-rabi'atu ashar anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Mun fahimci cewa annabin da bai samu wanda ya ansa masa ba, za a tashi a kiyama shi kadai ne za a taso da. Zai zo sauran a taso su daban. Al-khamisatu ashar na 15 samaratu hadzal ilmi. Amfanin wannan ilimi na tauhidi, wa huwa adamul iktirari bil kasra, asalin ba a ruduwa da yawa, wa adamuz zuhdi fil qilla, sannan kuma ba a kyamatar adadi ya zama kadan. Karka ce tunda mu yan kadan ne a anguwa mu bi taron masu yawa, karka ce kuma dan mun fi yawa wannan shike nuna muna kan daidai, a'a, ina hujja take karara. kamar wuta lokacin azhar, wannan shi ake nema, kamar rana lokacin azhar. Hujja qarar ita ce abin bi, al-haqqu la yu'rafu bi kasratil fa'ilina walakinna ma yu'rafu al-haqqu bi adillatin shar'iyya. Ana gane gaskiya gaskiya ce saboda dalilanta, ba dan taron mabiya ba. Ta iya wa taron mabiya su zama kadan, amma dalili na nan. Ta iya wa su yawa, dalili dai na nan. Yawan baya ƙara mata wani abu akan kasancewar ta gaskiya, kadan din baya rage mata wani abu akan matsayinta na gaskiya. Ƙarya ita ce take neman taro da yawa, sai da taro sannan ta ci da buguzum, daga ƙarshe kuma ta zo taron ya baje. Fa amma zabadu fa yazhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fa yamkutu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amsal. Al-sadisata ashara mas'ala ta sha shida, ar-rukhsatu fir ruqya min al-ayn wal umati, wato yin rangwame dangane da ruqya. Ya halatta an yi rangwame a iya yin ruqya min al-ayn idan an kamu da kambin baka, wal umati ha kuma idan an kamu da wato ainihin abin nan abu mai dafi kamar cizon maciji ko kunama. To naman ta lokacin da muka karanta hadisin la ruqyata illa min aynin aw huma, yana nuna ba a yin ruqya sai a me, abu guda biyu shine me, al-ayn da kuma huma. To kar wani ya zo ya kafa ma hujja da wannan hadisin yace to mutumin da ya kamu da aljan ko me ya hujjan ka ne masa ruqya, gashi annabi yace me, la ruqyata illa min aynin aw huma. Sai ka ce wannan hadisin ai kuma banda shi akwai hadisin da ya nuna an yi ruqya din akan abin da ba aynu bane kuma ba huma bane ba. Annabi ya koyar da ruqya a wurare daban-daban a sakamakon waɗansu cutuka daban da ba aynu ba ba huma ba, har ma kuma ya ba da samfuri na ruqya. Duk wanda wurin wani wuri ke masa radadi a jikinsa ya dora hannunsa ya karanta ruqya daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya dora hannunsa a wajen ya karanta ruqyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine azhib al-ba'sa rabban na washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman, wannan ma ruqya ce. To kenan wannan hadisi me yake nunawa? Abinda wannan hadisi ke nunawa, ruqya ana yin ta ne a inda aka fi bukatuwar yin ta, shine a wannan wuraren guda biyu. Idan mutum ya kamu da ayin ko kuma ya kamu da cizon wani abu mai dafi, nan ne aka fi bukatuwar ruqya sama da sauran wurare. Amma ba yana kore dangin ruqya a ce gaba ɗaya ba a yin ta ba sai a wannan wuraren, bi dalili me cewa gashi ya yi an yi ruqya a waɗansu wuraren da ba wannan ba. Ina fatan kun fahimta. As-sabi'atu ashar mas'ala ta 17, umku ilmi salafi, zurfin ilimin magabata, li qaulihi saboda shi Sa'id ibn Jubair yace kada ahsana man intaha ila ma sami'a, lalle wanda ya aiki da karshen abin da ya ji ba da san rai ba to ya kyauta, walakin kaza wa kaza, sai dai ni ma kuma ina da hadisi da kaza da kaza da kaza. To kaga hadisan su ba sa cin karo da juna, hadisin wannan yana nuna halaccin ruqya, hadisin wannan yana nuna barinta shine yafi sama da me, sama da yinta. Kaga ba cin karo da juna, in an yi ba a yi laifi ba halacci kenan, barinta shine yafi. Hadisin Abdullahi dan Abbas kenan, kun gane ku? Fa ulima anna al hadith al awwal la yukhalifu athani, sai muka gane hadisin farko baya sabawa hadisi na biyu ko wanne inda yana fada ba. As-samirata ashara mas'ala ta 18, bu'udus salafi an madahil insani bima laysa fihi, yadda salaf suke nesantar da kansu daga yaban yabawa kansu abinda ba su da shi, wato magabata sana'ar su dabi'ar su shine ba sa yaban kansu da siffar da suka san ba su da ita. Ne yanzu ku kokari mutum yake yabi kansa da siffar da ya san ba ya da ita. A ina muka fahimci wannan? Lokacin da Sa'id ibn Jubair ya tambayi dalibinsa yace ayyukum ra'al kawkaba alladhin qadda al-barihata, sai yace ana, yake yace ama anni lam akun fi salatin walakin nilu duktu, yace amma fa ba sallah nake ba. Kaga na so ya nesantar da kanshi kar a yabe shi da abin da aka san, da abin da shi ya san cewa ba shi ne yake ba. To dama mutum ya so a yabe shi da abin da yake ba shi ne laifinsa, wannan yana daga cikin laifi. La tasaban allazina la tasaban allazina ne ya farauna bima atawu yuhibbuna an yumadu bima lam yafalu fala tasabannahum bi mufazatin min al'azab. At-tasi'ata ashara mas'ala ta 19, qawluhu anta minhum, yadda annabi ya ce ukasha kai kana cikin su, alamun min alamin nubuwa, wannan wata alama ce daga cikin alamomin da ke nuna annabtar annabi, dan tayaye ya gane bayan bai san gaibu ba ta wahayi, tunda shi baya magana kan san zuciya sai wahayi. Al-ishiruna mas'ala ta 20 fadilatu ukasha, falalan wannan sahabi mai suna ukasha. Al-hadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 isti'malul ma'arid, ya halatta ya yi amfani da al-ma'arid, abu jiro ma mutum abu ba tare da an fito da shi kalara ba. As-saniyatu wal 20 mas'ala ta 22 husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, kyakkyawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam su tabbata gare shi. Duk mun fahimci waɗannan mas'aloli a cikin wannan babu, to abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai, wannan muka yi kuskure Allah shi yafi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Mutanen annabi Ibrahim alaihi salam suka jefa shi cikin wuta wace hanya biyu fita. Ka karanta nasan Qur'ani, abinda ya faɗa sai ka tsaya a nan. Abinda Qur'ani ya nuna sun zo sun yi haka rami sun abinnan ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim, saboda haka sun haka rami suka kunna wuta a ciki kuma suka ɗauke shi cewa su jefa shi ciki. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa radu bihi kaidan faj'alnahum al-aktharin wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin, ma'ana Ubangiji ya yi kiran wuta ya ce kuni bardan, ki zanto mai sanyi, wa salaman kuma ki zanto aminci ala Ibrahim bisa ga annabi Ibrahim alayhi salam. Allah ce wa radu bihi kaidan faj'alnahum al-aktharin, su sun nufaci kaidi tare da shi da makirci, mu ko sai muka sanya kaidin su din suka zanto su ne tababbu, wa najjaynahu muka tsamar da annabi Ibrahim, ma'ana dai bai ji zafin wutar ba, su lokacin da su kunna wuta tsamanin su sun riga sun gama da shi, sai ya zanto a cikin wutar shi kuma ba wani abin da ya ji na zafin ta, to su sun riga suna ganin sun tafi sun gama da shi, Allah kuma ya riga kare shi daga jin zafin ta, ya fita yayi tafiyarsa yayi hijira zuwa Baitul Maqdis. Wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha, shine muka tsamar da shi da Lut zuwa ga kasar da muka yi mata albarka, ita ce wato Baitul Maqdis kenan. Wa habna lahu Ishaq, daga nan aka bashi da Ishaq wa Yaquba da kuma jika, shine Yaquba nafila wanda yake kari akan da, wa kullun ja'alna salihin, amma cewa ya aka fitar da shi duk wannan nasu Qur'ani bai nuna nan kalla ba, wuta dai an sa ta zama sanyi kuma ta zama sanyi, su sun tafi shi kuma ya fita, tsammanin sun gama da shi da karshe shi kuma ya fita, ya fita kuma Allah ya masa umarni da hijira zuwa ga Baitul Maqdis. Wa khalas, galibin Isra'iliya da ake hikaitowa wannan ba a gaggawar faɗa sa sai an tabbatar da abu, in ya tabbata ta hanyar nasu, in ba haka ba sai a yi shiru. Ya so a yi masa dogon bayani game da babbar shirka da karamar shirka, a yi bayani filla-filla, ai ka ji wani daga cikin filla-fillan daga yau, in ka ci gaba da zuwa har ƙarshen littafin to filla-filla duk za ka ji shi insha Allah, ba zai yi ba rana ɗaya, wannan karatun watanni ne kake so a yi shi lokaci guda. Mutum ya mutu ana aske masa gemuwa, aske masa kai, ba wanda ya ce haka. Allah bai ce ba, annabin sa bai ce ba. Yace idan waye mai hukuncin wanda ya yanka dabba saboda malamin duba ya sa shi ko kuma wani boka ya sa shi, ya halatta a ci wannan dabbar? Bai halatta ba. Sauran bayani zai zo nan gaba insha Allah. Wa wannan mutum da yake kyautata aiki a gaban iyalansa don su gani su yi koyi da shi, wannan zai shiga riya? A'a, don koyarwa din ibada ce, kamar ka yi ibada cikin ibada ne, lokaci guda ɗaya ka haɗa abin nan, gashi ka bautata ma Allah da sallar ka, kuma ka yi ta a gaban iyalanka don su ma su yi koyi da kai, wannan lada ma kake da shi. Abinda ake nufi ka yi abu don a yaba maka kawai, ba don koyarwa ba. In don koyarwa ne ka yi, kasadinka shi ne ka bayar da koyarwa ga wanda ya jahilci wani abu, wannan babu laifi gare ka. Wannan yake cewa mutumin da ya yi karamar shirka an nuna ba za a karɓi aikinsa ba, to wani aikin ake nufi? Wanda ya yi karamar shirkar ko kuma kowanne? A cikin karatun mun faɗa muka ce wannan aikin da ya wanzar da karamar shirka a ciki ya rushe, kaga bai shafi sauran ba kenan. Shine amfanin cewa wannan aikin da ya wanzar da shirkar a ciki.
Na rubuto da Larabci amma Larabcin bai fito sosai ba, ya kamata idan Larabci baya fita sosai ka rubuto da Hausa don mu gane mu baka ansar abin da ka nema. Kada ya zanto rashin fitowar Larabcin ya samu bada ansar ba abin da ka nema ba. Amma dai abin da na fahimta a Larabcin da ya kukkulla a nan gurin yace na ce makaruhi ne a mutum ya nemi a yi masa ruqya. Amma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha ta yi masa ruqya lokacin baya da lafiya. Ki ya nema ko ita ta yi? Ka karanta hadisin ka gani mana. Shine ya nema yace yi min ko ita ta yi? Kuma dama ba mu kore aikata wasa ba ki din. Tun a ciki muka ce hadisan da suka zo akan ruqya ko akan wancan kayyu sun zo a sifa nawa? Hudu. A cikin mun nuna akwai aikin sa shi kansa. Saboda haka Annabi zai yi abu aikinsa idan ya ci karo da maganarsa, wanne ake gabatarwa, aikinsa ko maganarsa? Maganarsa. Saboda me? Dan aikinsa ta iyawa me hususiya ne nake, amma maganarsa ko doka yake bayarwa. Da haka ba za ka kafa min hujja da aikinsa ba, in na kafa min hujja da maganarsa. Wannan ala farz cewa akwai mu'arada din kenan, wanda ba wannan mu'arada. Wannan wani hadisi ya rubuto wanda shi ma yana cikin babukan gaba, laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu. Yana cikin hadisan wannan babin, idan an zo gaban wurin sa kai hakuri za a yi magana akan sa. Me hukuncin gina coci-coci a garurukan al'ummar musulmi? Bai halatta ba. Wallahi duk musulmin da yake da bayar da dama na ba da ploti ko ya bayar da yana aiki a kasefa, ya halatta ba ya sa hannu ya yadda a gina coci a Kano? Idan ya taimaka kuma ya yi ta'awun alal ismi wal udwan, duk yadda zai jinkirtar da wannan yayi. Amma abin mamaki a yau za ka samu matsala ne kai in za ka yi aiki na musulunci, amma dan coci zai yana neman abin nan a kasefa ko ina ne dandanan za a gama masa, amma kai ka zo kana son ka yi masallaci ko menene sai an baka wahala, wai za ka tayar da fitina? Sai an kai ka majalisar sarki, an kai ka ina ne, sai SS sun ba da report akan ka, an mun ne ai ta yawo da planin din ginin ka, akwai security na government house, akwai SS, akwai ina ne, wai da gina me masallaci a ina a Kano? Amma a yau dan tace je zai gina nashi ba abin da ya dame shi. Waɗansu tambayoyin ba su fito sosai ba, shi yasa suke ba da wahalar karantawa. Saboda haka duk wanda ya ji bai ji tashi ba to ta bani wahalar karantawa. Abu na ƙarshe da wannan yake faɗa, yana ba da shawara ne cewa ya kamata a ƙayyade lokacin tashi, saboda shi kamar shi yana nesa, yana zuwa a kusa da bice yake. Yana da gaskiya wannan ƙwarai da gaske. Wato galibi abinda ke sa wani lokaci karatu ya tsawo, gaskiya akwai rashin kaidai lokacin tashi din, amma dai tsarin karatun galibi akan yi kokari ne a ga bai wuce awa 1 da rabi ba tsakanin karatu da tambayoyi, ma'ana a samu 90 cases. In kaga wannan an ketare wannan, to wani ne ya kawo wata tambayar da in aka ba da ansa yar kadan aka tashi wani ba zai fahimci abin ba, to sai ya wanzar da ayi dogon bayani. Amma akan yi iyakacin kokari a ga ba a wuce 90 cases ba. To a nan gurin yanzu shawara ce tsakanin mu masu karatu, idan kuna ganin a tsaya 60 cases to kullum mu rinka yin karatun 60 cases, idan ai 90 cases to kuma ai 90 cases, to kuma wannan sai a rinka tunawa da tunawa mutum wajen lokaci. Wani lokaci in ka koro karatu ba za ka ankara ba, sai dai ka duba ka ga agogo yayi sama, ba wai da niyya bane ba. Amfanin cases din yana da amfani, dalili za ka yi mamaki inda cases ke zuwa wani lokaci. Akwai wata rana ina zaune a nan gurin cikin makaranta, sai ga wadansu mutane daga Ivory Coast suka zo suka ce akwai wani kasir da aka taba yi a nan masallacin, an ce kaza an ce kaza an ce kaza, kuma ni ne nace kuma suna neman ƙarin bayani. Hausawa ne mazauna can, kuma na tabbatar kasir din ne, suna faɗin abin da na san ga lokacin da nayi na ƙara musu bayani. Akwai ɗan sayan uwa da suka zo daga Ghana, su ma suka ce suna da kasir da ake a nan gurin, suna da wanda aka yi usubu sahaba din nan da aka yi, wanda aka yi akan shi'a, halatta gaddafin nan sun je har gane da sauransu. To shi yasa shi kansa kasa din ake bashi muhimmanci, duk da cewa su ma masu kasa din wani lokacin suna da dan, ku yi hakuri, suna dan abubuwa irin nasu, wajen sa zo su har a dar kodan sai a dade a danna can gurin nan yayi ƙara nan a bude FM wani lokacin ka ji kida kafin a shirya abubuwan da sauransu. Wani lokacin duk da haka su dauka, kuma idan ka je ka sai recording din ka ji kasa din shafi yayi wani shafin yayi wani bai yi ba, wani da iska wani ba iska. To galibi abinda yake faruwa wani lokacin ko rashin tsara kayan aikin ko kuma karancin kayan aiki, wanda ita sana'ar kasa din in za a tsaya a tsara ka, za ka ga cewa sana'a ce mai abin nan, za ka samu manufa guda biyu, ka samu kuɗi kuma ka yaɗa da'awa. Yaɗa da'awa shine kasa din za ka saba wa mutane su rika sanin kasa na wanda yake zai cike gurbin din kasa na shirme da ake da shi, ka ba da gudunmawa.